Sunday Mali.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 15 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To Zahra, yau musulmi a faɗin duniya da suka je ƙasa mai tsarki suka taru a filin Arfa a Saudi Arabia don gudanar da wannan ibada ta tsayuwar Arfa. Dakarun Isra'ila sun kai hari a Gaza tare da fafatawa da mayakan Hamas a jiya Juma'a, yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta Gaza samun ci gaba. Kana babban bankin duniya ya amince ya baiwa Najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunƙasa kuɗaɗen shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin namu za ku ji cewar tsananin zafin rana da ya kai 46 a ma'aunin Celsius ya sa alhazai daga faɗin duniya da ke gudanar da hawan Arfa kaucewa yawan zirga-zirga don kare lafiyarsu.
Ulama suka yi bayani cewa hawa wannan dutsen Arfa ba wai dole bane, saboda kuma ba shi bane Arfa, saboda haka a guji hakan don saboda akwai rana, guba, zafi, babu shakka zata doke ka.
Haka kuma za ku ji cewar gwamnatin jihar Edo a Najeriya ta soke ayyukan kungiyar matasa ta Okagili waɗanda ke aiki a ƙarƙashin babbar masarautar jihar mai daraja ta ɗaya, wato Father Oba of Benin, saboda zargin haddasa matsalolin tsaro a jihar. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. A bisa koyi da banzon tsira da ya kasance a ƙarƙashin zazzafin rana, musulmi a faɗin duniya sun taru a yau Asabar a filin Arfa a ƙasar Saudiya don gudanar da wannan babban ibada mai wahala, mai ɗaukar tsawon wuni da kuma ake tafakkuri a ciki. Wannan ibada akan dutsen Arfa, wato dutsen tsira, ana kallonta a matsayin gimshiki na aikin haji. Sautari yana zama babban abin da alhazai ke tunawa yayin da suka tsaya kafada da kafada, sawu da sawu da juna, suna neman gafaran Allah da albarkansa da wadata da kuma lafiya. Dutsen yana tazaran kilomita 20 ne kudu maso gabashin Makka. Dubban mahajjata sun yi tattaki cikin dukun dare zuwa dutsen Arfa. A jikin dutsen mai yawan tsakuwa da giwayensa, mahajjata da dama ne suka cire hannayensu suna ibada da hawaye na gangara a fuskokinsu. Lallai wannan babban al'amari ne, wannan babban rana ce ga musulmi a cikin shekara, kana wani yanayi ne mai daɗi da kowa ke so ya ɗana, in ji Husaini Muhammad, wani mahajjaci daga ƙasar Misira, yana faɗa yayin da yake tsaye a gangaren dutsen Arfa da sanyin safiyar yau. Ya ce wannan wani wuri ne na musamman da kowa ke begin zuwa irin wannan rana, kuma a wannan lokacin musulmi sun yi imanin cewa manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da jawabinsa na ƙarshe a hutubar bankwana a wannan dutse mai tsarki shekaru 1435 da suka gabata. A wannan hutuba, shugaban halittar ya yi kira ga tabbatar da daidaito da kuma haɗin kai tsakanin musulmi. Dakarun Isra'ila sun kai hari a Gaza tare da fafatawa da mayakan Hamas a jiya Juma'a, yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta Gaza samun ci gaba, kana tashin hankali ya kauri a kan iyakar arewacin Isra'ila da Lebanon. Shaidu sun bayyana yadda aka kai harin a birnin kudancin na Rafa da wasu wurare a tsakiyar zirin Gaza. Asibitin Al-Aqsa Mateus da ke birnin tsakiyar zirin na Dar al-Bala, mazaje sun taru a kan gawar wani yaro ɗan shekaru 11 wanda ya mutu yayin ɓarin wutar a wani sansanin 'yan gudun hijira na Bureji da ke kusa da wurin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce dakarunta sun ci gaba da aiki a tsakiyar Gaza, inda jiragen saman yaƙi suka kai hari a wani kurkuku na 'yan bindigan da ke Zaitun. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin duniya ya amince da baiwa Najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunkasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga kasar da tafi kowace yawan jama'a a Afirka. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga. Sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin mai na tsawon shekaru da dama amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kudaden ƙetare wanda ya haifar da hauhawan farashin kayayyaki ya kai kwatankwacin na shekaru 28. Najeriya dai ta riga ta fuskanci dimbin basussuka bayan da bashin da ake bin kasar ya ƙaru da kusan kashi 1000 a cikin shekaru 10 da suka gabata.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A yau ne Alhazai ke gudanar da ibadar hawan arfa. Alhazan kimanin miliyan 2 daga fadin duniya suna gudanar da ibadar ne cikin tsananin zafin rana da ya kai 46 a ma'aunin Celsius. Hakan ya sa alhazan kaucewa yawan zirga-zirga don kare lafiyarsu. Wakilin murya Amurka Nasir Adamu El-Hikaya da ke can Saudiya ya aiko mana da wannan rahoton.
Alhazan na rike da lema, wasu na neman duk inda inuwa take don fakewa yayin da waɗanda suka zauna a tantuna ke amfana da wasu na'urorin da ke buso iska da rage zafin. Babban likitan alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya buƙaci alhazan su yawaita shan ruwa, yana alwashin suna da kayan aikin kota kwana don kula da waɗanda ya zayyana da waɗanda gubar rana ta yi wa illa.
Ulama suka yi bayani cewa hawa wannan dutsen Arfa ba shi ba wai dole bane. Saboda kuma ba shi bane Arfa, saboda haka a guji hakan dan saboda akwai rana. In ka ce za ka hau sannan kuma kana hawan dutse, guba zafi babu shakka za ta doke ka, tunda wannan zafin da ake samu na wannan shekaran ya fi na duk sauran shekaru da ake tunani. Shi yasa a ko'ina ake samar da ruwa, su ma gwamnatin Saudiya sun yi iya kokarin su gaskiya.
In an samu mutum ya suma kawai dalilin wannan gubar zafin, akwai wani abu da za ku yi nan take ku taimake
shi? Nan da nan za a kwantar da shi, a daga kafansa, a ɗauke shi a haka, a kai shi inuwa. In akwai AC a sa shi cikin AC a bashi ruwa, don Allah ya da sai kaga ya farfado. In ya fi haka sai mu sa masa drip.
Zafin rana dai a Saudiya ba baƙon abu bane. Kasancewar kasar na yankin hamada da kuma yanzu da sassan duniya ke fuskantar ƙarin dumamar yanayi. Sheikh Abdulsalam Baban Gwale na ɗaya daga alhazai kuma ya zauna a ƙasar na tsawon shekaru yayin da yake karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina.
Suna da dokar motoci, ba a yarda lalatattun motoci ko wanda shekarun ƙirarsu ya yi baya-baya sosai ta yadda ba su iya ɗaukar na'urar sanyaya yanayi ba su yi aiki. Da haka sai kaga kana cikin mota, komai ka samu mota za ka ji akwai ƙarfin AC. Sannan kuma in kana cikin hatta yanzu nan su za ka tarar da AC ce gwargwadon adadin yawan mutane, amma kuma a haka take ƙoƙarin huhura mutane. Kuma duk da haka akwai matakai na kota kwana da ake ɗauka, mutane sun yi aiki dai yadda ya kamata.
Ko da akwai ƙalubale irin na zafin rana, amma ɗan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya da ke kwamitin lamuran aikin haji Sada Sole Jibiya ya ce akan sama wa alhazan masaukai masu ma'ana.
A gwargwadon hali gaskiya aikin hajji an samu cigaba kwarai da gaske. A shekarun baya na san galibi mutanenmu a cikin gidajen ƙasa ake aje su, to gaskiya alhazanmu nan gaba ba za su samu wani matsaloli ba na kula da lahiyarsu da kula abinci. Abincin da muka gani ko ina aka bada wani abinci a duniya an darata mutum.
Da zarar an sauka daga Arfa za a nufi Muzdalifa inda za a kwana, inda daga nan za a fara jifar shedan da bukin babbar sallah. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga filin Arfa a Saudi Arabia.
To madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
A yau Asabar shugabannin duniya sun haɗu a wani taron koli da zammar matsawa Rasha lamba da kawo ƙarshen yaƙi da take yi da Ukraine. Amma rashin halartar babban kawar Moscow wato ƙasar China zai yi mummunan tasiri akan taron. Kawayen Ukraine da dama ne za su halarci taron, amma ƙasar China ta ƙaurace wa taron bayan da aka dakatar da Rasha bisa dalilin da China ta yi watsi da taron a matsayin ɓata lokaci kuma ba ta sha'awar halartar taron. Rashin China a taron fatan mayar da Moscow saniyan ware ba zai yiwu ba, yayin da koma baya da soji suka fuskanta a baya-bayan nan ya sanya kiba a matsala. Har ila yau yakin da ake gwamzawa a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas ya janye hankali daga Ukraine. Ana sa ran tattaunawar za ta mai da hankali ne akan manyan batutuwa da yakin ya haifar, kamar samar da abinci da tsaron nukuliya da kuma 'yancin zirga-zirga, sa'annan da daftarin sanarwar ƙarshe da zai ayyana Rasha a matsayin mai zalunci a rikicin. A ƙarshe, a yau Asabar, Faransa da Jamus da Birtaniya sun yi Allah wadai da matakin da Iran ta ɗauka na baya-bayan nan, kamar yadda hukumar ƙasa da ƙasa ta IAEA mai sanya ido a kan makamashin nukuliya ta rawaito na ƙara faɗaɗa shirin nukuliyar Iran. Wata sanarwar haɗin gwiwa ta ce Iran ta ɗauki ƙarin matakai na rashin mutunta yarjejeniyar ƙasashen duniya kan makamashin nukuliya ta JCPOA ta hanyar amfani da wasu ƙarin ci gaba a cibiyar ƙera nukuliya da ke Natanz, tare da sanar da cewa za ta sanya ƙarin dubban na'urorin ƙera makamashin a duka cibiyoyinta na Fordo da Natanz, in ji sanarwar ta haɗin gwiwa. Tana nufin sanarwa mai ɗauke da sanya hannun ƙasashe da suka ƙulla yarjejeniya da Iran a shekarar 2015. Wannan shawarar wani ƙarin ta'azzara ne shirin nukuliyar Iran ke samu, wanda ke tattare da haɗarin yaduwa, in ji sanarwar. Sanarwar haɗin gwiwar ta jaddada cewa shawarar Iran ta ƙara yawan ƙarfinta na ƙira makamashin nukuliya a cibiyarta da ke ƙarƙashin ƙasa a Fordo babban abin damuwa ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Idan muka koma Najeriya, gwamnatin jihar Edo ta ce ta soke ayyukan kungiyar matasa ta Okagili wadda ke aiki a ƙarƙashin babbar masarautar jihar mai daraja ta ɗaya, wato Father Oba of Benin, saboda zargin haddasa matsalolin tsaro a jihar. Sannan gwamnatin ta ce za ta fara fito da duk kungiyoyin asiri a jihar waɗanda ke hana al'ummar jihar zama cikin kwanciyar hankali. Sai dai kuma fadar masarautar jihar ba ta yi na'am da wannan mataki ba. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sakkwato ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wata ƙungiyar matasa a jihar Edo da ke Najeriya, wadda ta samo asali shekaru da dama da suka gabata a jihar, kuma aikinta na da alaƙa da masarautar Oba of Benin. Masarautar dai bisa ga tarihi ana amfani da matasan ne musamman wajen sa ido kan harkokin da ke gudana a gundumomi a sassan jihar Edo domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Haka kuma fadar Oba of Benin a jihar Edo ita ce ke kula da ayyukan 'yan kungiyar, to sai dai kuma akwai zargin cewa suna wuce makaɗi da rawa musamman wajen haddasa matsalolin tsaro da ke addabar jihar ta Edo. Gwamnan jihar ta Edo Musa Gudin Obaseke ya ce
council has prohibited forthwith the activities of Okagilis.
Yana cewa ne majalisar zattaswa a jihar ta Edo ta soke dukkanin ayyuka na 'yan kungiyar daga yanzu a fadin jihar ta Edo, kuma mun ja kunne ga dukkanin 'yan kungiyar da su shiga taitayinsu ko kuma su haɗu da hushin hukuma. Haka kuma majalisar zattaswa ta jihar ta Edo ta ɗauki mataki na ɗaura ɗamara na yaƙi ga dangadan da 'yan kungiyoyin asiri da ke haddasa rashin zaman lafiya a sassan jihar ta Edo.
A task force headed by the director of the DSS, this will give the members of the public the confidence to carry on with their lawful activities.
Wani dan jihar ta Edo dake bibiyar ayyukan kungiyar Comrade Gideon Oroha yace,
it's a pity that the governor choose to mix them up, the traditional rulers and the issue of partisan.
Yana cewa ne gwamnatin jihar ta Edo Mr. Gideon Obaseki yayi gogowar fahimta musamman dangane da ayyukan ƴan kungiyoyi a jihar ta Edo, kuma ina son tabbatar muku da cewa masarauta a jihar Edo ta Oba of Benin ba ta da wani alaka da ƴan kungiyoyin asiri da ma masu tada kayar baya a jihar. Na san an jima ana irin wannan a jihar ta Edo, kuma fatan mu shine tabbatar da zaman lafiya. Hukumomin tsaro a jihar ta Edo sun ja kunne ga kungiyoyin matasa dake tada kayar baya a jihar ta Edo, kuma sun ce su shiga taitayin su. Musa Fansho Adeboye shine commissioner rundunar ƴan sandan jihar Edo.
We have been having problems with them. You cannot even separate them from courtesy.
Yana cewa ne matsalar tsaro da ƴan kungiyoyin asiri ke haddasawa a sassan jihar Edo, wadda ta sha fama da matsalolin tsaro. A yanzu kuwa mun dauki matakai ga ƴan kungiyoyin asiri, haka kuma daga yanzu duk wanda muka kama zai fuskanci fushin hukuma. Tuni dai hukumomin tsaro musamman na DSS aka kafa wani kwamiti na jami'an tsaro na farin kaya domin dai tabbatar da tsaro a jihar ta Edo. Ina tabbatar muku da cewa kawo yanzu al'amura na tafiya kamar yadda aka saba a jihar Edo, kuma duk wanda muka kama to zai kuka da kansa. To sai dai kuma masarautar jihar ta Edo ta Oba of Benin ba su ji dadin wannan mataki ba da gwamnatin jihar ta Edo ya dauka. Wato Oba of Benin Oba Edo Uku ya ce san bai yadda da wannan mataki ba da majalisar jihar ta dauka, kuma masarautar za ta dauki wani mataki. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka muku alƙawari a makon da ya gabata, a yau za mu tashi ne daga wata tambaya da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya yi wa Salisu Dankwari, chairman tashar manyan motocin bus a sabuwar kasuwar Akinyele a Ibadan, a hira da yake yi da masu ruwa da tsaki a harkar sufurin manyan motoci biyo bayan wani hatsarin da ya sanadin mutuwar fasinjoji 19 da suka kone Kurmus. Ga dai tambayar.
Wannan mota da ta yi lodi nan ta samu wannan mummunan hadari daga nan a Kenyele Ibadan, ina ta nufa?
Sokoto ta yi, Sokoto gari.
Kafin ku yi wa mota lodin fasinjoji, kuna bincikar cewa wannan direban daidai yake ko watakila bai taɓa samun wani ɗan abu kamar taɓin hankali ko wani shaye-shaye?
Ni na yi kuwa ma bincike don in ka shawo giyarka ko ka shawo kolo ɗin ka tauza in ma lodi na gawa da kanki. Ni da kaina ga buɗin mota in ce kar a sa mai ruwacin yara na su yi waɗa su ce saboda ni in ce ni nace ka a sa. Ni na ga abin da gani wanda ba ku gani shi ba, saboda abin na hango ku hange shi ba. Kamin duk kwanan aiki na da ku kama wanga aiki ka ji matsayi.
To idan kuka sami direba da laihi watakila ya yi maye ko ya sha kwaya ko ya sha wani abu mai fitar da hankali, wani irin hukunci kuke masa?
Ina aje shi sai ya yi sati sai ya natsu in ya yi hankali na ga hankali ne kwanci bai ke ko ina ba ga wani lokaci. Ban ki baka in ya ce canga hanya amma ba inda nake ba, yi wannan shaye-shaye in ba shi kwacin sa.
To kuna tantance lafiyar mota kamar ta hanyar tayoyi, kamar ta hanyar fitilu, kamar ta hanyar wayoyi, ko da yake ku ba kanika ba ne? Kuna tantance lafiyar kuna tantance lafiyar kafin ku da direba shi lodi da mota?
To lalle dai ina gani in ka tawo da tsohon mota kar taya ka tsohon taya ban loda maka da mota dan adam ban doka busulin Allah in sama cikin mota da ka tawo da tsohon mota ka daga mota karen kiran ki ci dawoyin ka sai a hankali ba zan sama ka ba.
To alamomin hanya suna da muhimmanci ga tuƙin mota kamar za ka ga wani da an nuna kibiya tayi sama wani wuri an nuna tayi kasa wani wuri za ka ga tayi kwana rawon kenan wato ya nuna shatale tale ko kuma ka nuna inda shanu ke gitta direbobin da ke lodi wannan kasa ta kuta kaso gwari nan Ibadan yawancin su san alamomin hanya
to a gurgudu sun sani a gurgudu hakika sun sani
kamar cikin direbobin ka da ka tashi nan zuwa arewacin Najeriya ko su san Najeriya kamar direba nawa ke tashi ana asati
to asati dai ban tada mota ban tada mota shida ko bakwai in ban tada mota ban tada shida ko bakwai ko takwas
anan da kuke wannan aiki kun taba yin wani taro ko zama domin ku tantance ko direbobi sun san alamomin hanya
to muna zama wasu da wasu da manya wasu muna zama da wasu saboda banda wasu direbobi ne suka kai ga ɗan agwamo shi muna zamnawa mu tattauna da ni da su babu dunan su degbala su ogun alara toyi da sauransu dai gaba ɗaya dai muna zauna ha mu tattauna da ni da su
kuma akwai direbobi ɗan arewacin Najeriya
akwai direbobi ɗan arewa su ma muna zama da su su kiruwa nan su lawali nan su dan disco su to so su dai sun dare su
yawanci alamomin hanya ana rubuta da turanci ne ba hausa ba ko yarbanci ko ibo akan hanya yawanci da turanci ake rubuta ba da hausa ba ko ibo ko yaren yarbanci direbobin ku sun dan iya karatu da rubuta
suna karatawa da rubutawa babu wanda bai karanta shi rubuta
idan sun ga stop suna ganewa
da sun ga stop suna ganewa
idan sun ga go suna ganewa
duk komi sun suna gani suna ganewa
an rubuta wani sun sani
da an rubuta wani sun sani
duk wata alama suna gane
to alama wadda ta zama ku ta danganci tuki ne babu
kun taɓa samun wani direban da yake bai san komi game da mota ba watakila saboda yana da gata aka bashi ya tuka
ba mu taɓa wannan ba ba mu taɓa ba
to a ƙarshe menene sakonka ga direbobin da masu mota
sakona duk dai wanda ya ɗauki wacin zani na ce mai in ya tashi ko wani ina hillaba ba a gudu da wacin zana ba a ganganci da wacin zana gakka ɗauki wacin zana ka ce ga hanya kai musu walakanci abin da ka fata in ji in kira ka ga waya da ka tashi nan duk ina bisa ga kaina kiran kan ka mai ga waya a hanya lahiya lau kaka yanayin wacin zana a lahiya lau ko da wani Allah wa cika a cikin mota ana ɗaukar marasa lahiya Allah shi mu cika a cikin mota ce za ku tsaya ga hanya sai zina a cikin ciya ku lallaba ku dubi ganye ku sa gaba da baya ba abin da zai faruwa sai kun je Sokoto ko ma'aikaci ya kira ku ku bani shi zan yi waya da shi kuma akalla in aka sa ganyen nan inda Allah zai so a tso a sauka lahiya ma'aikaci bai takura da su ba da an diba an rega mota haka an ga gawa cikin motar nan ta wacin za to za a buga mai mota a ce shi ne shi wuce
ina sunanka
sunana Suraju din Ayola daga Sokoto
kai direba ne
direba nake
ka da kai tuke mota
na daidai na kai shakara 20 da wani abu
da wace irin mota da wace iri ka tuka
boss nake tuka da Saron
ku masu tuken boss an ce kun cika yin gudun ganganci me za ka ce
to baba bin za a ce Allah dai so kare kuma Allah ya shiri muna gaba mun ba mu da tuki gaganci wani mutane suka nuna kamar muna tuki gaganci ne ka san mutum wani yake tiya kamar arewa yanzu bai yiwa mu tai kamar 20 ko muka ce azirin Allah ya yi wanda za mu kai lafiya amma bai yiwa mu tuki dokai mu daga nan yanzu a ce ana tuwa arewa a ce zaka kama ta yadda
a gudun manaji kenan to me yasa kuke taya shi kai 200 har 100 shi kai 140 150 har 170
a ba mu da malin da yake 200
babu amma kuna taya 140 150
a ba mu kai 150 da 140 sai dai 120
to ana cewa yawanci kuna shiga kwana da gangan da karfi har mota ta kwace ta yi daji wasu kuma a suna zuwa su iske bomb a hanya su hau sai mota ta tsalle ta buge mota me yasa ku direbobin bus kuke irin wannan
suna da ce haka ne ba haka ba suna da ce haka ka san wani mutum sai saya ga hanya sai gani wani abu ya faru sai ce gaganci ne ba da gaganci ba ba wani suna da ran biyu sai dai guda ko ba haka ba ne abinda nake nuni ce to duk abinda ya Allah ya kadara sai ya faru in bai kadara ba baba bi da sai zai
to a kwanan nan ne wata mota ta yi lodi anan kasuwar yan gwari da ke nan a Kinyale ta je ta sama Oyo daga nan a Kinyale din ta yi karo da wata mota wajen mutum 19 suka mutu wasu su ce 18 suka mutu mutanen da suka ga abin da ya faru sun ce direban ne ya yi aron hannu ya bai wani ya je haɗu da wata mota ta ɗauki shinkafa kuma direban bus ne ba ka ganin cewa duk ku ne tunda kai ma direban bus ne
gaskiya mutum magana din ya faru haka amma na riga na gaya maku cewa duk abin da ya faru ya rubuta sai faru abin ne sa direba din ya doku fasinja amma Nigeria inda muke wuni nan sai lalace in ba suka lalace muna Nigeria ba bai yi wa mu doke mai tare da fasinja ba mai inda direba din ya doke tare da fasinja abin da ya kama sala kina da yanka yi karo din kila din wayoyin ya yi sparking da ya yi sparking din wuta ya kama me zai yi abin da nisan da shi kina
to amma ba ku kiyaye doka domin idan kuna kiyaye doka bai kamata a ce kun dauki mai cikin mota ba bai kamata a ce kun bi one way ba ba ganin dun sai
laifin ku take over take ne ba one way biwa
to madalla amma ko mai zuwa daga wannan tambayan ce kuma zamu tashi yanzu a madadin wakilin namu a jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal da bakinsa da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mun sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email sakonmu na farko sakon hadin gwiwa ne daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu Makirima Datti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce salam VOA muna kira ga gwamnatocin kasashen mu na Jamhuriyar Niger da Jamhuriyar Benin da cewa ya kamata su mai da wukaken su a cikin kube su fuskanci matsalolin tsaro da tsadar rayuwa da talakawan kasashen biyu ke ciki su zauna a teburin sulhu su warware dambarwar siyasar dake tsakanin su wanda ke jefa talakawan kasashen su cikin matsaloli Sakon Sani Muhammad Chindo Anguwar Karofi daga jihar Bauchi yace salam VOA Hausa ina taya al'ummar musulmin duniya murnar zagayowar wannan rana ta Arfa da fatan mahaddata za su hau Arfa lafiya daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana saukin matsin rayuwa da muke fama da shi a ƙasar mu Najeriya shi ko wannan sakon cewa yayi Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu idan Allah ya kai mu gobe Lahadi take babbar sallah wato sallar layya to muna roƙon Allah ya sa mu shagulgulan sallah lafiya mu kammala lafiya masu layya kuma kar ku ci ku kade ku taimaka wa waɗanda ba su yi ba domin dai abinda ka baiwa wani shine naka sako daga Shehu Adamu Rajau Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Umar Kamba Yawuri da Dan Asabe Mai Fata Yawuri. Suka ce salam VOA Hausa waɗanda Allah ya hore mu abin yin layya to su gode wa Allah. Su kuma waɗanda Allah bai hore musu ba to su dangana sai baɗi. Shekarar bana ce ta zo da hakan. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aika mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To Zahara a takaice, a yau Asabar musulmi a fadin duniya da suka je ƙasa mai sarki sun taru a filin Arfa a ƙasar Saudiya don gudanar da wannan ibada mai wahala mai ɗaukar tsawon wuni da kuma ake tafakuri a ciki. Wannan ibada akan dutsen Arfa wato dutsen tsira ana kallonta a matsayin gimshiki na aikin haji sautari yana zama babban abin da alhazai ke tunawa yayin da suka tsaya kafada da kafada sawu da juna suna neman gafaran Allah da albarkansa da wadata da kuma lafiyar jiki dutsen yana tazaran kilomita 20 ne kudu maso gabashin birnin Makka Dakarun Isra'ila sun kai hari a Gaza tare da fafatawa da mayakan Hamas a jiya Juma'a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kaza samun ci gaba kana tashin hankali ya kauri akan iyakar arewacin Isra'ila da Lebanon shaidu sun bayyana yanda aka kai harin a birnin kudancin na Rafa da wasu wurare a tsakiyar zirin Gaza Babban bankin duniya ya amince da baiwa Najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunkasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga kasar da tafi kowace yawan jama'a a Afirka. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga.
To jama'a masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare. wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT na Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai Nandudu da ta bada umarni, da injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjiman ku.